sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Dubin da bata Palestinawa da ke samun mafaka a Shifa, asibiti mafi girma a yankin zirin Gaza, na ta tserewa a ranar Juma'a bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Dubin da bata mutane ne da yake fakewa asibitin, a cewar Ashraf Al-Qidra, kakaki a ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza. Hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na ɗimuwa, suna guje-guje a asibitin na Shifa, inda a nan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana. Ita dai Isra'ila ta ce Hamas na da maboya a ciki da ƙarƙashin asibitin, har ma kuma sun kafa wata cibiyar bada ubanni a ƙarƙashinsa. Hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na Isra'ila. A gefe guda kuma, hukumomin da ke ayyukan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin na Gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa. Hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taɓa gani ba, yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bama-bamai, lamarin da yake hana ba jama'a damar su je su karɓi agajin ruwa, abinci da magunguna don tsira da rayukansu. Kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan jinkai, James Lack, ya faɗa ranar Juma'a cewa daukacin yankin na Gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan Oktoba, bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki, aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin. Isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na Gaza ne tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya halaka mutum sama da 1,400, mafi akasarin su fararen hula. Kazalika Hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su. Amurka, Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana Hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Gwamnatin Somaliya ta yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu ya zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gwamman shekaru, idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ƙarshen makon nan, shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a Somaliya, Muhammad Muallim Abdulle, ya yi kira ga 'yan Somaliya da ke zaune a ƙasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kaiwa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule. A cewar shi, ambaliyar ruwan ta halaka mutum 29, sannan ta raba mutum sama da 300 da mahallansu a kudanci da tsakiyar ƙasar ta Somaliya. Hukumomin ƙasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin Jubbaland ne lamarin ya fi kamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Pakistan ta tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar Afghanistan miliyan 1.4 a ƙasar bayan jinkirin watanni 4 da aka samu. Yanzu gwamnati ta ba su hanan da zuwa ƙarshen shekarar nan, wanda yake ta kiyarda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito. Wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar, yayin da hukumomin Pakistan ɗin ke tisa kiyar da marasa takardu a ƙalla miliyan 1.7 zuwa Afghanistan. Wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Pakistan ya yi lale marhaban da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na Pakistan suka ɗauka. Ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa jinkirin watanni 4 da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takardun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri, ciki har da na cin zarafi. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce masu kama da cutar tarin fuka na ci gaba da ƙaruwa tun daga shekarar da ta gabata sanadiyar ɓullar annobar COVID-19 da ta haifar da cikas ga yaƙin da ake yi da cutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da addabar al'ummar jihar Naija a daidai lokacin da ya kamata a ce ana tattaro amfanin gona zuwa gida.
A halin da ake da ya ciki duk ƙauyen da wurin nan da yi wa gudu da yin ba kai ba zuri ba hakin mamma ba sarakunan ba haka da yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakin mamma sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane na yau ma dai har sun kashe wani da ake cima Alhaji Gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sai misalin karfe 10 a rana.
Gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa yau bandit sun shigo yankin Mashego da suka shigo ta bangaren Ushishi wanda ke sai kokari su tsallako shekaran jiya kenan
ba kana kwanci hankali abinci kenan gona bai ce bawa gare ka yaranka gudu to ina ga gazama kaga matsala biye da ba tsamanin girman ta.
To madalla ɗan bindigar sun kai same ne a yankunan Akare, Kwanar Mariga, Sawan Mariga, garin Igade da dai sauran ƙauyuka da ke cikin wannan yanki a ƙaramar hukumar Mashegu. Tuni kuma mutanen Igade da hakimansu da sauran jama'a baki daya suka bazama cikin daji don tsira da rayuwansu kamar yadda wannan ɗan gudun hijiran ke shaida mana daga cikin dajin.
Al'amari dai yanzu tun daga ranar Juma'a da ya wuce mu dai muna cikin tashin hankali saboda sun shigo ta wajen Akare sun zo sayyadi taimako babaji sun kwashi dukiyar jama'a da jama'a sun wuce da su ko yanzu kuma yau sai gashi sun fito muna wajen Kwanar Mariga sun biyo sun waɗo muna sabon Mariga shi ne suka zo ta Igade daga nan suka koma Maidaya suka yi tabanni suka dawo Wabisa suka dawo Dukkawa suka komo Danguntu. A halin da ake da ya ciki ƙauyen da wurin nan da yi wa gudu da yin ba kai ba zuri ba hakin mamma ba sarakunan mu ba haka dai yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakin mamma sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane na yau ma dai har sun kashe wani da ake cima Alhaji Gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sai misalin karfe 10 a rana.
Da yake yanzu lokacin ɗiban amfanin gona ne wani hali kuke ciki kenan?
To yanzu rayuwar da muke ciki kan kayan gona na ɗibo ana cikin tashin hankali tun da yanzu gonakin ma suna son su gagara zuwa ana son a ciro masara gona bai yiwuwa balle shinkafa balle wake ko menene dai yanzu dai na harkan kayan gona za a yi a ciro su ma ya zama gidan bai zama to ina ga zuwa gona gaskiya muna halin ya za mu ya cika halin da muke ciki yanzu domin Allah.
Wani hali mata da ƙananan yara suke ciki a irin wannan lokaci?
To mata da ƙananan yara namiji ya buɗa mata ma yanzu risaya haka ake tururu da titi na wani gari na cimma na wani gari suna ɗaukar ciki tare suna yin gaba.
Ya za ka bayyana girman wannan matsala?
To wurin namu ya zama karkara duk na jami'an tsaro zai mana daga nesa sakamakon da azuwanci an turo su sojoji to basu kawo wurin mu kuma suka yi halbe da suka koma. To babban girman ta gare mu mure ta ɓaci yammi a ta ɓaci inda ba tsoho ba yaro gida bai zauna gonaki ba zauna to ina za mu tsira rayuwar mu mutum da magidanci da yaro da mata kowa cikin haƙƙi kwance ɗan kaji motsi ka rawa gara gudu abincin ka ma bai gare ka to ai kaga abu ku duk inda ka kaiwa ya kai ba kada kwance hankali abincin ka na gona bai ce bawa gare ka iyalanka gudu kai gudu yaranka gudu to ina ganga zama kaga matsala biye da ba tsamanin girman ta girma.
Ya 'yan bindigan nan ke yi wurin kuntata muku a irin wannan lokaci?
To lalle wannan ya tsaya suna iya dukan shi ko su dake su wuce da shi suna wannan sosai kuwa ko kuma su wuce da su ci sai an ba su kuɗi kuma kuɗin da ba kada. To mafita ai gare mu a jami'an da Allah wurin mayan magabatan kasa su diba mana wanga al'amari mu ba mu da kowa dai daga Allah sai su kuma tausaya ma rayuwar mu ga matsayin da Allah ya kai su to Allah wannan karkarar tamu daga tage na zuwa makiyar muna cikin halin ya za mu yi kuma mu ba mu da madogara sai Allah nan sai su Allah su diba a duk irin yadda ya kamata mu samu kwanciyar hankali to Allah ya taimaka mana da jami'an tsaro waɗanda za su zo su kula da yankin gana mu domin mu samu matsala da zama lahiya mu cire kayan gona mu zauna lahiya da iyalanmu.
Wannan kuma wani basarake ne a wannan yanki da shi ma ya tsere cikin dajin.
Yanzu mu dai bamu gidajenmu.
Ranka daɗe ya za ka bayyana girman wannan matsala?
to wannan matsala ba karama ba ne ba, babu matsala ne da mutanen gan sun shigo daga kasan Kagara suka zo ta wani gari ana ce mishi Bulangi, suka zo ta Shangata, suka zo titin Makiyar kenan. To daga titin Makiyar shi ne suka hawo hanya suka shiga Igari, daga Igari suka shiga Maidawa har Tabanni, Danguntu da sauran da Wabisa da Dunkuba, daga baya suka koma su ketare ta wani gari ana ce mishi Tabanni, suka je Gushi. To yanzu maganar garin muke an ce sun tasamma Falale, daga Falale sai wani wuri ana ce mishi ka daura, to sai garin gabas inda za su tsallake kenan. To kaga matsalan gaba karama bane garin, kuma an kashe mini mutum guda ma a Malama.
Yaya rayuwa ke kasancewa a halin yanzu, musamman yanzu da ya kamata a ce ana kan tattaro amfanin gona?
Ai yanzu ba ga tabbas ba, inda yanzu ina maganar cirkan gona, ana kwashe mutane, ana kashe mutane, ana kwashe musu dukiyoyinsu.
Kamar ba ku sami wani dauki bane daga jami'an tsaro?
To mun ga da jiragen ta yawa sama, amma ba mu ji wani abu da ya kasance ko an kashe su ko an yi wani abu dai. Muna kira ga gwamnati da su taimaka mana, don Allah su taimaka mana, su taimaka mana rayuwar talakawanmu da sauransu, saboda bai yiwuwa mutanen gaje suna tasowa daga Zamfara har su shigo nan su yi abin da za su yi su koma kuma na kallon mutanen nan. Gaskiya muna kira da taimaka mana, don wanga abu inda ba a tsaye da shi ba, to nan za a yan watan biyu yankin gama da ba a samu kowa, dole a jira.
Shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Umar Jibrin Igade ya mana karin bayani.
Eh gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa yau bandit sun shigo yankin Mashegu, na suka shigo ta bangaren Ushishi, wanda ka sun yi kokari su tsallako shekaran jiya kenan. Amma saboda wani gulbi da muke da shi tsakaninmu da Ushishi, ana kiran gulbi na gulbin Tabanni, da jiwawa, to ba samu yadda za su tsallako ba. Daga can akwai masu keniyu, wannan jirgi na ruwa wanda ake tukawa,
eh masu yin fito,
masu yin fito sai suka yi kokari suka je jiragen ruwansu gurin guduma har suka halbe mutum guda daya, da to shekaran jiya kenan. Sannan yau da safe suka samu dama suka sake tsallaka ta garin gabas, suka koma suka bi ta wani kauye da ake ce ma tashin Jatau, sai suka shiga Mashegu saboda suna da masaniya cewa bangaren Igari akwai da shanu suke, da shanu ne suke ji. To sai kokari sun shiga wurin nan, kai ga ta gari na suka bi ta garin Igari, suka shiga suka tattara daga Igari akwai wani wuri kilomita 1 da rabi ne, muna kiran wurin Rafin Kwakwa, akwai shanu Rafin Kwakwa, suka tattara shanu Rafin Kwakwa, suka ce Tabanni akwai su kauyuka suka tattara dukiyoyinsu suka yi kokarin su fita da su. Abin da ke faruwa a yau kenan. Amma shekaran jiya lokacin abin ya faru, mun yi ta magana da kwamiti na tsaro na jihar Niger domin mu ga tallafin da za su ba mu, kuma sun kawo mana dauki a lokacin nan. Sun tura mana jirage guda biyu, akwai sojoji da muke da su a ƙasa a Mashegu, mun ba su abin da ya kamata mu ba su, kuma sun kai mana dauki a lokacin sun ma shiga har bangaren Ushishi domin su ga dauki a lokacin nan. Yan bandi sun wanda ba su yi ko shigo Mashegu a wannan ranar. Amma ne yau sun shigo sun tattara shanu, kuma wanda yake na imani hakan ma ana bibiyan sawunsu, to sai da bara mai ce komai akan wannan haka ba yanzu.
To honorable chairman, baya ga satar shanu ko an yi awon gaba da wasu mutanen?
Yanzu dai ban samu rahoton daukan mutane ba, amma abin da ya faru akwai mutum ɗaya da aka halba a wani ƙauyen Mallamawa. Labarin da na samu ya bar garinmu na Igade zai koma ƙauyensu na Mallamawa, suka yi tsaro da mutanen nan, suka halbe shi wanda kan dauke shi domin a kashe asibiti kafin ta asibiti alamai cikawa. Amma har yanzu makan da nake dake ban samu rahoton an kwaci wasu mutane ba sai da dukiyoyinsu. In ka lura a baya karamar hukumar Shegu tana cikin karamar hukumar wanda suke da matsalar tsaro, amma Allah da ikon shi da tsayi wanda muka yi da gudunmu wanda shine girma gwamnati ke bamu, mun dadi ba mu fuskanci wannan halin da ake ciki ba sai daga shekaran jiya zuwa yau. Manoma mu sun shuka su, wasu ma sun girbe amfanin gonansu, wasu kuma suna kan girbe amfanin gonansu. To yanzu kaga wanga abun ya dawo mana wani bangare guda daya daga shekaran jiya zuwa yau.
To ko wani mataki kuke dauka a hukumance da ku da gwamnatin jiha don shawo kan wannan matsala?
To maganar tsaro ba abinda mutum zai iya bayyana cewa ga halin da yake, ga matakan da yake dauka bane. Amma ina tabbatar maka jiya nan na yi zama da mai girma gafna, da ni da mai girma gafna muna zuwa tun karfe 3 na yamma har zuwa karfe 6 na yamma, kuma na san abubuwan da muke tattaunawa wanda yake ba zan iya bayyana shi a gidan radio ba. Abin da shafi tsaro a Mashegu local government, na yi imani idan jama'a Mashegu za su mana adalci sun san ba mu bacci, matakan da muke dauka ne za mu samu zaman lafiya a Mashegu local government. Ba ni tunanin akwai wata local government a jihar Niger da ke daukan wannan mataki ba, saboda ni kaina victim ne a wannan yanayi ne na rasa mahaifina da ya haife ni, haka aka dauke shi, haka rayuwar shi ta tafi a lokaci guda ɗaya muna tare. To yasa duk abin da ya tafi magana tsaro ga sabana wasa da shi. Amma wanga hali da ya kunno kai daga shekaran jiya zuwa yau, na tabbatar nan gaba kada mutanen Mashegu za su sake karin ku su labarin ga halin da muke ci a Mashegu. Wallahi
Alhaji Umar Jibrin Igade, shugaban karamar hukumar Mashegu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da dan gari wanda gidan radiyon sashin Hausa na muryar Amurka yake kawo muku. Yau shirin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Salim Shaba kan tarihin birnin Douala a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
To bayan an kashe shi Douala Mangabe, to ya kake ganin aka samu ci gaba wajen haɓaka wannan birnin Douala?
To ci gaba ya faru ne a zamanin duk iyayenmu sun samu fatire a babban kasuwa. Kawan zaki na da fatire, baba na da fatire, duk Hausawan anguwan nan masu hadi suna da fatire a babban kasuwa.
Wato akwai gudunmawa kenan da
akwai wannan fatire ne gwamnati ta kafa. Da ta kafa sai ta ce taɗibi Hausawa tukuna, taɗibi Hausawa, domin a bisa dukkan hakika su suke da aktivitan kasuwanci a hannunsu. Amma kuma akwai waɗansu guru masu zuwa, in suka zo suna zuwa daga Bonaberi ne, su zo su kwana, suna ƙetarowa alanci su kwana su koma kamar ran Asabar sun zo cin kasuwa. To har suka ƙaura ga baki ɗaya daga Bonaberi suka dawo nan kasuwa, suna kwana a bakin patron Eskuwa da sauransu, domin daidai wurin ne babana yake da patron.
To a kasancewan hakan ya faru, to ya kake ganin yadda har wannan birnin Douala ya koma hannun Ingilishi a wancan lokacin?
To yadda aka yi, wato zamanin da Jamus suka kashe Dumbe Douala, yan Douala kuma sun raba cirransu, wato ba su so ba, to amma ba a jayayya da Jamus. To shine su ma suka yi complain cewa ya kamata Faransa su zo. In Faransa suka zo, to shine za su taimake su. To zuwan Faransa nan suna da labarin cewa an kashe Rotor Mangabel, to shine Faransa suka zo. To zuwan su nan shi ya zama sanadiyan da ƴan Douala da Hausawa akai da sidan cewa za a je a tari Ingilishi, domin an kira Turawan Ingilishi su kuma su yi zuwa renforcen Faransa. Ka ji abin da ya sa kamar ka rabu kenan, shashin Ingilishi daban, shashin Faransa daban. Ka ji yadda aka yi a wancan lokacin depart kenan,
farkon tafiya.
An raba wannan Ingilishi wannan Faransa.
Wato daga nan Douala aka fara.
Daga nan Douala aka fara wannan activity. To duk da haka wannan bai hana Hausawa.
To a kamar wani shekaru,
wannan shekarar ni ba zan iya ce maka shekarar ba, amma kafin Saint-Candé na so mu gane abubuwa da yawa
kafin shekarar, kafin 1951 zuwa 1952.
Na so mu gane abubuwa ina ƙarami na.
To wannan birnin Douala a yaushe ya samu karbuwa haka har ya kasance cewar a take faɗar daya a ƙasar Kamaru?
To ya samu karbuwa nake tsammani tun kamar min nafsan Saint-Candé,
kamar shekara 1950
da wani abu, ba zan iya gaya maka ɗan kanba ko nawa ne, ban sani ba.
To kafin a samu ƴancin kai ne wannan
kafin a samu ƴancin kai ne kafin a samu ƴancin kai.
To bayan cin, bayan kuma a samu ƴancin kai ya birnin ya zama.
Wato da aka samu ƴancin kai, ai babin ba sami sha ku zuwa ɗauka ba. Tashin hankali aka yi da kyau, wanda yake tashin hankalin nan ya sa Hausawa su ma sun nemi auto defense, wato tsaron kai.
Sun nemi
gwamnati ta basu
daman
su tsare kansu, aka ce an basu. To saboda haka duk anguwan nan karfin ya kai 6, to kowa wanda yake bada wannan ba kokari yake da gida
na'am to bayan an samu yancin kai waɗanne irin abubuwa ne wannan birni ya samu daga wajen su wanda suka samu yancin kai musamman an muka dubi kamar lokacin da shi tsohon shugaban kasa Alhaji Ahmadu Ayijo yake mulki ko kuma aka bashi mulkin kasar Kamaru
haka eto ko da yake dai abun haka ya dinga tafiya to amma dai a bisa dukan gaskiya Kamaru bata samu yanci ba tukunna to amma an so magana yanci yancin kai tashi hankali na gaba to akwai anguwi na nan kaman Akwa kaman Daido kaman Bali kaman Basa wannan sabonnan anguwoyi hudun nan sanannu ne
a Benin Douala
to yanzu daga baya sai aka zo kuma mudin nan muna da wani hujja daban a garin nan sai dai kaman da yace maka ne mu Hausawa
ya munan ne sun zo ga munan ne
kawai mun zo nan domin a tarihi inda na samu labari ne a bakin tsohuwa na ji cewa anguwan nan busa mun din nan mu muka zo da kijin sanyi
ne bai samu shekara na da mutuwa kenan shi
wannan fin ka ma fi na oh yayi kamar 50 da wani
kala 50 da wani wajen rasuwa na'am
baji
a lokacin da yake magana nan kana ganin kamar zai yi kamar shekaru na
eh to lokacin da yake magana na ya riga ya girma
eh zai samu kamar shekaru na yanzu
zai samu kamar shekaru 40 da wani abu
a wancan lokacin na'am
baji
to bayan
mutuwar sa fa
eh mutuwar sa
yawa
na'am
domin shi ma Allah ya taimake shi shekaru da yawa
ya kamar
to zai kaman dari ko ba wani abu ko da wani abu
kafin bayan daga nan
ya kafin ya rasu
magana wato lokacin da yake muka wannan maganan
ina mun magana zamanin domin duk abokanan hiransa sun kare
Allahu
ni kadai na sauri ni ne dan ni ne jikan ni ne abokin hira
ga kai kuma har da kana nan kana buga
Allah muna dai muna fama
to ya kace ganin wannan binne na Douala yanda yazo haka bayan Alhaji Ahmadu Ayijo ya mulkin shi a kasar Kamaru ya bari wani ci gaba yanzu kuma wannan binne yake da shi
to abinda yake akwai a ciki da gari nan mun yi wauta mu na ce mu wato Hausawa domin waɗanda aka sani kenan a zamanin nan waɗanda aka sani kenan su kuma inda suna kira anguwan nan busa mundi akwai wanda yake da shekaru kusan 100 wallahi bai taba zuwa anguwan nan ba ina raye kuma bai taba saka masa anguwan nan ba shi ya dauka cewa busa mundi nan bayan gari kuma yadda muka samu labari an ce zamanin da jamus suka nemi su kaura da dukkan indigene su kaura da su daga Bonanjo su dawo busa mundi ba Hausa kadai bane da Hausawan da yan Douala da Abo da sauransu dai to aka kaura da su da aka zo gange sai yan Douala suka ce su ba su ci gaba su tsaya nan Hausa suka yi wo gaba daidai farmasi daidai a presimitiyar din nebel nan suka zo gaba suka yi masauki a tsohon zango ka ja mu sake kiran tsohon zango kenan tsohon zango to daga baya suka dinga zuwa kaman Alhaji mai riga Alhaji kan shi mahaifinsu da su Alhaji Abakwato suka karo nan suna karowa kadan kada har suka mamaye anguwan nan kuma zamanin garfawa binsu suke a baya suna ganin yadda suke yi su ma suna kokoya to
yanzu gashi Douala zama wa bangare
shakwa
ana ta kokari ta ko ina bulbulo wake kamar a wani shekaru ne kaga jama'a suka bulbulo wannan birni na Douala
kai she abinda zan gaya maka an juma na bulbulowa amma wannan karon abin ya kusan cin karbe na da mun kusan ce maka a yanzu haka ne muka magana an yi ambayin mu waɗannan masu moton nan wallahi kusan ce maka duk masallatan da ka shiga da suna nan duk masallatan da ka shiga suna nan kurub guda babba kowa suke daga arewa suna zuwa nan suna cewa mu ba ɗan arewa bane su ne ɗan arewa to mun ji mahaifinmu mutanenmu duk sun rayuwancinsu a Garwa, Marwa, Gandere, etc. to laifin abun shi ne sarakuna ne musu kama karya domin su masu tunan arziki ne suna kawo riguna manya-manya in sun kawo riguna manya-manya sarki sai ce na dauka bashi za ka tambayi sarki bashi ne in ya dauka bashi zaman kenan karshe a ce an bashi gida ga gida nan a ce masa to yaje in yana so ma zo da matansa da kajin da aka dinga yi suka dinga zuwa kadan finalaman alor suka zauna to sai zama kuma ba a bizan kowa she su domin su adda dukiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Ina waqadu min gona sanan san kuwa ya sani ina waqadu
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.